To jama'a sanunku da zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan safiya kan mitoci da dama da suka hada da mita 25 da mita 30 da kuma mita 60. Mutanen jamhuriyar Niger suna jin mu a gidajensu na radio kamar su amfani da fara'a da sarauniya da nomad da niya birnin Kwani a duniyar gizo ta internet kuma a voahausa.com da sashenhausa.com. To jama'a marhaban Lale Ali Mustafa Sakuto tare da Baba Yakubu Makeri muke tarbon ku ga shirinmu na wannan safiya. Bari ku ji kanin labarai tukuna.
Wata mahaukaciyar guguwa mai suna Mati wadda aka ce ba taba ganin mai karfin ta ba tsakanin shekaru 10 yanzu karfin nata ya fara raguwa. A jiya Laraba harashi ta dakatar da yarjejeniyar shekaru 3 da ta kula da Amurka akan makamashin nukiliya da kuma nazarin harkoki na makamashi. A shirye ake a yi marhabi da rundunar mayakan da ke biyayya ga tsohon mataimakin shugaban Sudan ta Kudu Riek Machar wanda a halin yanzu yake zaune a ƙasar demokuraɗiyyar jamhuriyar Congo.
To a gaishe ka, bayan labarai muna da rahoto kan yadda ƙarancin dalar Amurka yake janyo ko kuma yake sa ana rufe kamfuna da masana'antu a Najeriya.
Maganar durkushewar kamfanonin cikin gida, akwai maganar gwamnatin tarayya, maganar gaskiya ta shigo cikin al'amarin ta duba kamfanonin cikin gida.
Abin da su mutanen CBN suna yi mana saboda mu dan Najeriya ne, ba zan shiga ba da haka nan.
Sannan yayin da a wasu kasashe ake ta jinjina malaman makarantu a Najeriya, malaman korafi-korafi suke yi na irin renin da ake musu.
Garaga ana tuna da ranaku a maranan mu yau, ba a ma san akwai ranan ba, domin ba a dauke mu komai ba.
Don ko neman aure malamin makaranta ya je za ta ce ai malami ne, saboda me bai da wani martaba idon jama'a.
To bayan duka wannan muna da shirin domin iyali, amma sai mun gama baku labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum jama'a. Wata mahaukaciyar guguwa mai suna Matthew wadda aka ce ba taba ganin mai karfin ta ba tsakanin shekaru 10 da suka gabata, yanzu haka karfin ta ya soma raguwa a yayin da take ratsawa a yankin Caribbean wajajen Bahamas, amma kuma an ce za ta ƙara tsananta yayin da take ta tasarwa gabashin gabar tekun Amurka. Gwamnan jihar Florida Rick Scott ya gargadi mazauna gabar tekun a wani taron manema labarai da jiya Laraba da su fita daga gurin, inda yake nuna cewa rayuwarsu da mutuwarsu na iya dogara ne akan mataki da za su ɗauka. Cibiyar nazari iskar guguwa ta ƙasa a Miami ya yi hasashen cewa guguwar Matthew za ta kasance a matsayi na uku a yayin da take gittawa zuwa Bahamas, amma kuma cibiyar ta jihar Florida ta ce Florida din za ta huskanci ruwan sama a yau safiyan Alhamis. Al'amura za su dada ƙara tsananta a nan Florida da kuma jihar Georgia ya zuwa yammacin gobe Juma'a. An rawaito guguwar da ta riga ta hallaka mutane 11 a ƙasashen Haiti da jamhuriyar Dominican bayan da ta afkawa yankin a matsayin guguwa mai ƙarfi na mizani 4, wanda ya sa ta zama guguwa mafi tsanani da ta afkawa a ƙasar Haiti tsakanin shekaru 52.
To a jelar bayan Rasha ta dakatar da yarjejeniyar shekaru 3 da ta kulla da Amurka akan makamashin nukiliya da kuma nazarin harkokin makamashin, abinda ake ganin kamar wani mataki ne da zai ƙara bata dangantakar diplomasiya a ƙasashen biyu. Daman tun ranar Litinin da ta wuce, shugaban Rasha Vladimir Putin ya sanya hannu akan wata doka ta dakatar da wata yarjejeniyar ta daban wacce ta shafi kawar da ma'adinin plutonium a bisa hujjar cewa Amurka tana ɗaukar wasu matakai da ya ce ba na abokantaka ba ne, wanda ake ganin kamar arashi ne yake akan batun takunkumin da Amurka ta kakaba wa Rasha saboda take-taken Rasha ɗin akan maganar ƙasar Ukraine. Amurka dai ta dakatar da yarjejeniyar tsagaita wutar da Rasha da ta shafi ƙasar Siriya a sabili da hare-haren jiragen saman da ake ci gaba da kaiwa a yankunan fararen hula na ƙasar ta Sham, abinda kuma yasa ita Amurka ɗin take bayyana cewa haƙurinta da Rasha fa ya zo ƙarshe. To amma duk da haka, jiya Laraba sakataren harkokin wajen Amurka din John Kerry da takwaransa na Rasha Sergey Lavrov sun yi magana da junansu kan batun Siriya din.
Ana sauraron wa'innan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, Washington DC. A shirye ake a yi marhabi ga rundunar mayaka da ke biyayya ga tsohon mataimakin shugaban Sudan ta Kudu Riek Machar wanda a halin yanzu yake a ƙasar demokuraɗiyyar jamhuriyar Congo, idan suka shigo yankuna da ke ƙarƙashin ikon mayakan SPLMIO, a cewar kakakin Machar ɗin da ake kira James Gadet Dak. Wannan sanarwa nashi ta biyo bayan wani arangama ce da aka gwabza tsakanin sojojin bangaren shugaban kasar Salva Kiir da na 'yan adawa masu biyayya ga tsohon matamakin kasan wato a babban birnin kasar Juba. Kalaman na kakakin machar din dai sun da ake kiransa wato Dak kenan sun biyo bayan umarni ne da gwamnatin Congo ta bayar na a fitar da sojojin kiyaye sulhu na Majalisar Dinkin Duniya 750 da ke a kasar ta bisa dalilin tsaro. Waɗannan su soja na Majalisar Dinkin Duniya da suka raka machar ne sun raka machar ne zuwa kasar ta Congo inda ya fake yana amsar jinya daga cibiyar Majalisar Dinkin Duniya a wurin. Yanzu kuma ya koma babban birnin Sudan Khartoum amma sojojin nasa da suka aje makamai har yau dai suna ci gaba da zaman su a demokradiyyar jamhuriyar Congo.
To yayin da ake ci gaba da kokarin ganin an sake kwato birnin Mosul wanda shine birni mafi girma na biyu a dukkan sa Iraq daga hannun mayakan ISIS, wani sabon zaman dadari ya barke a tsakanin kasashen ita Iraq din da Turkiya bayan da Iraq ta nuna rashin jin dadin ta da abin da take gani kamar shishigin Turkiya ne a cikin yakin da ke gudana a cikin Iraq din. Ita wannan takaddama tsakanin Iraq da Turkiya dai ta ƙara tsanani ne jiya Laraba bayan kashe din da shi Prime Minister Iraq dan Haider al-Abadi yayi na cewa shigar da rundunar Turkiya ta yi a cikin wannan rikici a arewacin kasar zai haifar da babbar tarzoma a yankin na Larabawa. Yanzu haka ma kimanin sojan Turkiya 1,000 ne aka girke a can kusa da birnin na Mosul suna tsare da abin da Turkiya ke kira muradinta wanda suka haɗa da horar da mayakan kudawa da rundunar 'yan sunni domin su yaƙe ta ISIS ɗin. Turkiya dai tana son ta shiga wannan yakin gamar yadda zai hada da sojan Iraki da na Kurdawa da na kasashen Larabawa domin a kwaci Mosul. To amma gwamnatin Iraq ita so take sojan Turkiya su san da dare musu.
Rahotanni da ba na hukuma ba na cewa an zabi tsohon Prime Minister Portugal Antonio Guterres ya zama sabon babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya. Ana sa ran cewa dan ba dadewa ba za a tabbatar da shi a hukumance akan wannan mukamin. Bayan da aka jefa ƙuri'a na bangare daya a jiya a zauren babban kwamitin zantarwa na Majalisar Dinkin Duniya da nan ne aka fahimci cewa wannan tsohon dan siyasa kuma jami'in diplomasiya ya yi galaba da ƙuri'u 13 da ya samu, kuma babu wanda ya nuna rashin amincewarsa ko da yake akwai ƙasashe guda biyu da suka ƙaurace wa jefa ƙuri'a.
To jama'a mun kawo muku labaran duniyar nan daga nan sashen musamman a Amurka Washington. To bari mu shiga rahotanninmu, kuma za mu fara da mai maganar yadda karancin dalar Amurka a Najeriya yake neman ya janyo wa kamfanoni da masana'antu matsaloli.
Wasu dubban ma'aikatan kamfanin sarrafa tumatirin gwangwani mafi girma a nahiyar Afirka kenan da ake kira Erosco ke zanga-zangar adawa da matakin da kamfanin na Erosco ke shirin ɗauka na sallamansu daga aiki. A wani taron manema labarai da shugaban kamfanin Chief Eric Omelia ya kira a birnin Lagos ya ce ɗaukan matakin na rufe wannan kamfani ya biyo bayan rashin samun kudaden kasashen waje ne, musamman ma takardar kudin kasar Amurka na dala daga babban bankin tarayyar Najeriya domin siyo kayayyakin sarrafa tumatirin daga kasashen waje. Har ila yau shugaban kamfanin ya zargi babban bankin Najeriya da baiwa wasu shafafu da mai dama na shigo da tumatirin da aka riga aka sarrafa daga wasu kasashe na ƙetare zuwa cikin gida Najeriya, al'amarin kuma da ke kashe kamfanonin cikin gida.
Abinda su mutanen CBN suna yi mana irin cikantakan da suna yi mana saboda mu dan Najeriya ne ba zai mu shiga ba da haka nan tunda mun yi ba su yarda ba. Gaskiya da gaskiya mutanen CBN na ba su so Najeriya shiga ba. Mun yi magana har mun biya tara 460 kudin mu. Sun hana mana kawo kaya. Mun roƙe su kayan da mu zama buga kaya abinda muka buga kaya da su sun hana. Amma a ji a karanta jarida za a gani an ka ba indiyoni miliyan $15,000 kamfani guda to kawo kifi.
Bincike dai ya nuna cewa dubban matasa ne ke aiki a wannan kamfani kama daga nan Lagos zuwa wasu jihohin arewacin Najeriya, musamman ma dai manoma da ke sayarwa kamfanin da tumatirin da suke nomawa Alhaji Jamilu Musa shine manajan shiya na kamfanin mai kula da arewacin Najeriya.
Maganar durkushewar kamfanonin cikin gida, akwai maganar gwamnatin tarayya, maganar gaskiya ta shigo cikin al'amarin ta duba kamfanonin cikin gida, domin ba wai mu kaɗai ba, har sauran ƴan uwanmu kamfaninnika suna fuskantar barazanar durkushewa sakamakon abubuwan da zaka fita kaje kai harkan nan babu.
Duk kokarin jin ta bakin kakakin babban bankin Najeriya Mr. Isaac Okorafu ya cicira duk kuwa da sakon karta kwana da na aike ta wayarsa game da zargin da kamfanin ke yi musu na hana kamfanonin cikin gida kudaden kasashen waje domin sayo kayayyaki daga ƙetare. To ko ina illar rufe masana'antu ke da shi hali irin na tattalin arziki da ake fuskanta a Najeriya? Tambayar kenan da daewa Dr. Dauda Muhammad na sashen tattalin arziki da kasuwanci a Jami'ar Bayero dake Kano.
Shi rufe masana'antu yana da illa, babban illan shi shine yawancin duk waɗanda suke aiki a cikin wayannan masana'antun idan an kulle kaga sun rasa aikin su kenan. To idan sun rasa aikin su kuma kaga za a samu waɗanda ba su da aikin yi, za su samu karuwa. To a kasashen da suka ci gaba za ka ga cewa ana jin tsoron irin wannan rufe masana'antun, sai ga gwamnatoci suna kokarin su taimaka su ga cewa ba rufe masana'antu ba, saboda gwamnati ma za ta iya yin asara ta wurin samun harajin ma'aikata wanda duk wanda yake aiki yana biyan gwamnati haraji.
Yanzu dai abin cira gani shine ko koken da kamfanonin cikin gidan ke gabatarwa gwamnatin zai tasiri a wannan marra da gwamnatin ke nemo ceto tattalin arzikin Najeriya da kuma samar da aikin yi ga dimbin matasan kasar da tun ba yau ba gwamnati ta yi alƙawarin ba su ayyukan yi. Babin ya ji firamare Amurka daga Lagos.
Ana turka turka saboda kuɗi, daga mutum ya janye wando don saboda kuɗi, ana ma kai naushi saboda kuɗi, duba tsakanin dan adam mu gani.
To a gaida baban gida daga Lagos. To yayin da ake ta hidimar tuna malamai ko ina jiya a duniya, akwai alamar cewa malaman Najeriya musamman wanda suke Adamawa ba sa jin kamar ana yaba musu da sadaukar da kan da suke yi.
Kafa dokar ta ɓaci kan fannin ilimi da gwamnatin jihar Adamawa ya yi, in ji ta bakin shugaban ma'aikata na gidan gwamnati Alhaji Abdulrahman Abba Jimeta wanda ya wakilci gwamna Umaru Jibrila Bindo. Na zuwa ne sakamakon tabarbarewar matsayin ilimi a jiha idan a kwatanta da sauran jihohin Najeriya.
Yau in ka tafi General Murtala akwai gidajen malamai ya fi 50 a ciki, amma ka je ka duba ba malamai aka sa a ciki ba, ma'aikata ne na zauna rubuta a tebur su aka cika a ciki. Amma shi malami da zai karantar da yara sai ya taka da kafa ko ya shiga mota in yana da hali ya zo ya karantar MT, shine kadai zai wata biyar ba a biya shi ba kuma ya hakura yana aikin din.
Bukin ranar malamai da cibiyar kula da ilimi, kimiyya da al'adu na Majalisar Dinkin Duniya ta kebe na bana mai take mutuntawa da kuma daukar matsayin malamai na zuwa ne a lokacin da sana'ar malanta ke fuskantar kalubale ta fuskar martaba da kuma kimar su a idon al'umma. Tambayar kenan da newa shugaban kungiyar malamai ta kasa reshin jihar Adamawa Comrade Rodney Nathan.
Idan ma al'umma manta muna tunashe su da wannan ranar kuliyomi wanda ita UNESCO ta zauna ta duba cewa malami ya cancanci ana tuna da shi. Karaga ana tuna da ranaku amma ranar mu yau ba a ma san akwai ranar ba, domin ba dauke mu komai ba, da an dauke mu wani abu da gwamnati ne ma da kanta za ta ce bari mu taru mana inji turawa mu celebrate malaman mu saboda ga taimakon da suka yi mana. Ko kai dan siyasa ne wani da ya horar da kai, shi yasa yanzu muna samu siyasan da muke yi din bata mike wa saboda me irin yadda aka horar da mutanen da suka taso kaga yake malamta din an gurbata shi.
Na tambaye wasu daga cikin malamai ko yaya suke kallon taken bukin tunawa da ranar malamai na duniya na bana, idan suka kwatanta da irin kima ko martabar da suke da shi a idan al'umma da suke wa hidima. Ga shugabar makarantar firamare na Lugiyere dake Jimeta na jihar Adamawa malama Aishatu Babadiya.
Sani ba sakacin daga wajen gwamnati ne babu da martaba kwata kwata, malami kwata kwata ba a ganin shi a matsayin mu, don ko neman aure malami makaranta zace ai malami ne saboda me bai da wani martaba idon jama'a. To ga halayen da muke ciki yanzu, kowani ma'aikaci a Adamawa sai ana biyan shi albashi sai dai malamin primary. A cikin mu yanzu akwai wanda suka yi wata 7 ba albashi, akwai masu wata 6, akwai masu wata 5, mafi karanci kenan.
Commissioner ilimi na jihar Adamawa Professor Kaletu Puwa George Farauta ta yi mini bayanin matsayin gwamnatin jiha na kafa dokar ta ɓaci kan fannin ilimi.
Muna nufin yanzu hankalin gwamnatin nan zai koma zuwa kan ilimi. Yanzu gwamnati za ta sa ƙarfi a wurin aikin ilimi.
Baya ga rashin biyan albashi kan kare, akwai matsaloli na rashin ƙarin girma, samar da guraben ƙaro ilimi da biyan hakokin waɗanda suka yi ritaya daga aikin malanta a jiha.
Sunana Komai Jafar Babagire, malami yau kai karantar da ya shekaru 35. To sannan yau ka hada wajin shekara da watanni, sannan pension salary din ka ma wanda za a baka dan taimaka maka ma kafin ai maganin gratuity na kama ba fara baka ba.
Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.
Wannan kiɗan tika ne, wannan batun tika ne, tika uban karatu. Idan ka haifi ɗanka, ka tashi gun karatu. Tika isa iyanke farshe, sannan ya wanke riga, ije aje ka gane yaro idan karatu.
To ma da lagashi ka sanu su da kokari. To Allah ya kai mu karfe 8 in an jima a shirin mu na hantsi, zamu kawo muku shirin na kasa da ra'ayoyinku da kuma rahoto na musamman game da kokarin da ake na asulun ta manoma da muke a Niger.
Ba mu son akai inda za a bugun juna. To ka san dai an ja hada yanzu, wanda ya baro wake ai ya san dai ba ta yiwa a zuwa iske ba a ci shi ba.
To sai a jira zuwan wannan rahoto. Yanzu ina fatan kun shirya ku ji shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don ka huiba ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da.
Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdu ke fatar iyali na lafiya. Yanzu haka dai, ‘yan matan sakandaren Chibok sun cika shekaru 2 da watanni 5 a hannun ‘yan kungiyar Boko Haram ba tare da tabbacin ainihin inda suke ko kuma halin da suke ciki ba, duk da fayafayen bidiyon da kungiyar ta rika fitarwa. Yayin da za mu ci gaba da bin diddigin yunkurin da gwamnati ke yi na ceto su, bari mu taɓo shirin uwar gidan shugaban Najeriya Hajiya Aisha Buhari na inganta rayuwar waɗanda hare-haren kungiyar Boko Haram ya shafa a arewa maso gabashin ƙasar. A cikin hirarsu da abokin aikin Muladan Ibrahim Ayawa yayin taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya, Hajiya Aisha ta bayyana inda shirin ta ya sa gaba da kuma hanyoyin da suke samun kuɗi na aiwatar da shirin.
Zai taimaka ma mata ta hanya mai yawa, ta hanyar samun lafiya, ta hanyar koyon sana'a da kuma kwanan nan taimakon da muke musu kan duba lafiyar jikinsu. A wasu kungiyoyi da nake aiki da su, suna so su hada da ƙayyada iyali, kamar matan da suka riga suka haifi kamar yara 6-8, a taimaka musu yadda za su samu sarari, su samu lafiyar jikinsu, ‘ya’yansu samu su girma da sauransu kafin su ƙara haihuwa. Kuma taron da muka yi yau da matan shugabannin ƙasa, kowace ta faɗi abin da take yi a ƙasarta game da kiwon lafiya da kuma ciwon HIV, yadda zai hana yaduwa daga uwa zuwa yara. Kuma ina ji dai kamar yanzu dai an samu ci gaba kwarai da gaske, kuma Najeriya ma ba batta baya ba.
Da abin zai je ƙauyuka karkara shirin naki?
Zai je karkara. Yau da safe na hadu da matan Bill Gates, muka hadu muka gaisa, ta mun wasu tambayoyi wanda tambayoyin ta gamsu da abubuwan da nayi a Najeriya daga farkon shigan mu mulki zuwa yanzu. Tana ma shirin ta zo Najeriya ta zo ta ga abubuwan da nayi da kuma ta taimaka wajen samun kiwon lafiya na mata da na yara akan iraya asibitoci kamar na cikin anguwanni, wanda na fara yi mun yi daya a Kebe, mun yi daya a Cross River. To shine wanda take da ra'ayi akan su sosai, tace za ta zo ta taimaka.
Mun ga kina taimaka ma matan da ke sansanin gudun hijira, to za ki kai musu wannan shirin a can ma?
Sosai, kwarai da gaske. Abincin wanda muke, wanda muka tara bamu fara rabon su ba, sai da wanda na riga na bada ne. Akwai wanda na tara kwanan nan yayi kamar dola rabin miliyon wanda muka tara, kuma ana kan yin abincin ba a gama ba tukuna. An gama za mu tsara yadda za a yi raba, kuma in ta zo ma za ta je ta gaggano duka abubuwan da muke yi.
Wasu kuma za su ce maimakon abincin nan ki dan samu su wani shiri da zai cire musu damuwan abin da ya dame su cikin lokaci. Kina tunanin haka nake ma?
Eh, ina tunani haka, kuma gwamnati ma tana kan yin haka. Yanzu haka ma ana yin ta a Maiduguri. Sai dai za mu ƙara, in mun gama da abinci sai kuma mu kama yin wannan ɗin kuma. Duk da yana nan cikin shirinmu, ɗaya bayan ɗaya za a yi shi, insha Allah.
Amma wannan kuɗi, akwai maganar kuɗi. Ina za a samu
kuɗi? Eh, to ai akwai masu kuɗi a Najeriya, su muka dogara akan su ringa taimaka mu, taimaka ma wanda ba su da ƙarfi.
To Allah sa a dace. Bari mu koma kan shirin aure da zaurawa da gwamnatin jihar Kano ke gudanarwa. A yau za mu duba alaƙar wannan shiri da zaman aure na yau da kullum da kuma yadda shirin zai ƙara tasiri. Ga abin da Dr. Muhammad Hadi Musa, masanin zamantakewar ɗan adam kuma ƙwararre kan al'amuran da suka shafi iyali, ke cewa a hirarsa da wakilin Mahmud Ibrahim Kwari.
Bai shiga ta ya tasirantu a cikin zukatan mata da suke gida su rike aurensu, ko kuma mazaje da suke da matayensu su gane nauye-nauyen da suke dorawa al'umma, suke dorawa gwamnati, da kuma ma yawan ko tahowa hizban neman wato matar da mutum zai aura saboda ya rasa tasa, ko kuma ita mijin da za ta aura. Waɗancan na cikin gida ba sa alakanta kansu da wannan abu, a'a, wannan dai wani abu ne yake faruwa na wasu kawai sun rasa aurensu kuma an zo an yi musu aure. Balma haz yakan na iya abin da na fara fahimta, ya fara dan zama wani abin sha'awa saboda dan mata'in da ake basu, wani abin ihsani da ake basu, a ce wani Alhaji Wane babba ya zo ya raba musu kekunan dinki, Alhaji Wane babba ko kamfani Wane kaza ya zo ya raba musu buhunan kaza, ko ya basu kayan kaza kaza, wannan din har ma ya dan so misali ya dan yi tasiri a zuciyar wadanda ma suke gidajensu ko sha'awar wannan abun. Domin a wasu lokuta can baya ma yan jarida kun ba mu labarin waɗanda ma aka samu sun zo sun yi 419, sun yi zamba cikin aminci, wasu ma suna da aure suka zo suka kawo kansu akan basu da shi dan saboda a basu. Abu ne mai kyau a basu, amma dai ina nuna cewar ya so ma ya tasirantu a wannan janibin, ba ma a janibin wato ya toshe hana su fitowa daga gidansu ba.
To malam, idan haka ne, me ya kamata al'umma da kuma ita gwamnatin da dauki gabarin wannan tsari tun daga shi ana ci gaba da yinsa a dauka cewa wani matakai kamata su dauka a ga cewa an samu wacan alaka kuma ta yi tasiri a dukkan zukatan dukkanin ma'aurata da ma aurensu ke lafiya kalau?
To kamar yadda hukumar hizba da gwamnatocin da suka bata gudunmawa suka rufa mata baya, wannan abu ya zama wani babban al'amari da duk duniya ana jinsa, kuma wato gwamnatoci suna alfahari da shi, mu ma muna alfahari da shi. Kamar yadda aka yi wannan al'amari project mai zaman kansa, to ya zama misali project A ko project A1 a sa masa suna, sai kuma a yi wani project AB kamar yadda masana masu ilimi malamai suka zauna suka duba alƙaluma statistics suka yi wannan abun, aka fito da wannan abun alherin, to haka kuma a fito da wani project AB misali wanda shi ma masana ne masu ilimi za su zauna su kuma su ce a hana waɗancan fitowa daga cikin gidajensu, kuma waɗanda ma za a yi wa auren a sa musu kyamar fitowar su ma daga ciki, irin wannan abubuwan zama proactive, hana abin ya faru. Haka zalika na yi ta ƙoƙarin kawowa duk da ake ta yin bitoci da sauransu na matan aure da sauransu, a samu wasu projects ire-iren waɗannan wanda za a zo a fitar da tsare-tsare na yadda za a harba mashi na wannan auren da ake yi masu yadda na mutane masu ɗumbin yawa, a harba mashi ya je shiga cikin zukatan waɗanda suke su yanzu da aurensu don a hana su salwantar da nasu auren, da kuma waɗanda su kuma ba su yi auren ba su ma a harba daga dai cikin wannan akwatin na wannan auren da aka yi, don ya zama da cewa tasirin ya tafi, kar ya zama da cewa zaman kansa yake shi kadai ba tare da wasu suna jin impact din sa ba.
Shi ma Malam Abubakar Salihu, wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum, ya tofa albarkacin bakinsa kan yadda ya fahimci tasirin auren zawarawa akan ma'aurata na gida.
Gaskiya a yadda nake kallon abin banga wani darasi ba abin da ya sauya, saboda dalilan da suke sanya a sakin har yanzu suna nan, akwai da dalilai da suke da nasaba da halin matsi na tattalin arziki, akwai dalilai da suke da nasaba da wata halayya ta ma'auratan da makamantan haka. Amma waɗannan abubuwa ba su sauya ba duk da irin wannan darasi da ya kamata a koya daga ganin cewa gashi yanzu wata ta fito auren ya gagara har sai an ganganta gwamnati daga bangaren ta taimaka an yi, har yanzu ba wani abu da ya sauya. Kuma babu wani abu da ya sauya dangane da su ƴan mata da suke zaune suna ganin gashi waɗanda ma sun riga sun yi auren sun fito sun zama abin da su kuma ba su samu shiga ba. Amma ina ganin mafita ita ce gwamnati a maimakon a ce ana ta kashe kuɗi don yi wa auren zaura, a tabbatar da dokar nan da take da ake ta fafutukar a samar ta yadda za ta hana yawaita sakin. Ma'ana ya zama na cewa a hukumance za a yi sakin, sannan kuma mutum idan karfinsa bai kai ba za a bari sake yin aure fiye da yadda yake zai iya dauka nauyinsa zai iya dauka ba. Ina ganin waɗannan su ya kamata a maida hankali, ba a riga daukar kuɗaɗe ana sakawa a ce za a aure da zaura wanda ba ta sauya zani. Su din ma idan suka je wasu su dole su sake fitowa saboda ai a abin a hali yake.
Amma rashin koyon darasin nan bangaren maza ne ko matan?
Duka biyu. Su matan za su tafi suna da abinda Bature ke cewa high expectations. Galibi waɗansu suna yin auren ne domin samun wata mamora ta duniya, ba wai cewa an yi auren ne a bisa wani abu ne na addini ba, suna ɗaukar sa a wani abu ne na zamantakewar zaman duniya a more. Idan suka ga ba su samu wannan mamoran ba sai su ta da bore abu ya zo ya ki daɗi ya zo ya mutu. Wasu abubuwan kuma daga dangi ne na ɓangarorin mazan ko matan sukan shigo su sa abin ya yi rashin daɗi. Haka su kuma mazajen sukan zo da wata siga domin sun ga yarinya suna ganin ba za ta iya samu ba, sai sun yi mata ƙarya sun zo da wani abu da ba shi kenan ba. Ba su kuma in aka tafi sai a ga abin ba haka yake ba ya zo ya hana zaman daɗi. Dole duka ɓangarorin biyu kowa ya daidaita sawunsa.
To ganin yadda mutane ke rububin shiga wannan shirin aure da zaurawan nan gaba, za mu nemi sanin ko halin kuncin rayuwa da al'umma ke shiga na tasiri a shiga shirin. Idan haka ne, ta yaya ɗaiɗaikun jama'a za su iya sauƙaƙa wa kansu raɗaɗin koma da tattalin arziki da ake fuskanta a ƙasa su iya ciyar da iyalansu a sauƙi? Ta yaya kuma za a iya faɗaɗa irin wannan shiri ya kai ga yin tasiri ga sauran ma'aurata har ya zama abin koyi a sauran jihohi da nufin inganta rayuwar iyali da ci gaban ƙasa? Idan kuka biyo mu sannan a hankali za mu nemi amsa. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim a yau da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. Sai kuma Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya.
To a gaishe ki Grace. Jama'a kuna jin shirye-shiryen sashen wasu murya Amurka a Washington DC ne nan dare ne ƙarfe 1:27 ga labari a takaice.
Wata mahaukaciyar guguwa mai suna Matthew, wadda aka ce ba a taɓa ganin mai ƙarfinta ba tsawon shekaru 10 da suka gabata, yanzu haka ƙarfinta ya soma raguwa a yayin da take ratsawa yankin Caribbean wajajen Bahamas, amma kuma an ce za ta ƙara tsananta a yayin da ta tasarwa gabashin gabar tekun Amurka. Gwamnan jihar Florida Rick Scott ya gargaɗi mazauna gabar tekun a wani taron manema labarai da ya jiya da su fita daga wurin inda yake nuna cewar rayuwarsu da mutuwarsu na iya dogara ne akan mataki da za su ɗauka. Cibiyar nazarin iskar guguwa ta ƙasa a Miami ta yi hasashen cewa guguwa Matthew za ta kasance a matsayi na uku a yayin da take gittawa zuwa Bahamas, amma kuma cibiyar ta ce jihar Florida za ta huskanci ruwan sama a safiyar yau Alhamis. Al'amura za su daɗa ƙara tsananta a nan Florida da kuma jihar Georgia ya zuwa yammacin gobe Juma'a. A jiya Laraba, Rasha ta dakatar da yarjejeniyar shekaru uku da ta ƙulla da Amurka a kan makamashin nukuliya da kuma nazarin harkokin makamashi, abinda ake ganin kamar wani mataki ne da zai ƙara lalata dangantakar diplomatsiyya tsakanin ƙasashen guda biyu. Dama to ranar Litinin da ta wuce, shugaban Rasha Vladimir Putin ya sanya hannu a kan dakatar da wata yarjejeniya ta daban da ta shafi kawar da ma'adinan platinum a bisa hujjar cewa Amurka tana ɗaukar wasu matakai da ba na abokantaka ba, wanda ake ganin kamar arashi ne a kan takunkumi da Amurka ta kakaba wa Rasha saboda take-taken ita Rasha ɗin a ƙasar Ukraine. A shirye ake a yi marhabi da rundunar mayakan da ke biyayya ga tsohon mataimakin shugaban Sudan ta Kudu Riek Machar, wanda a halin yanzu yake zaune a kasar demokaradiyyar jamhuriyar Congo idan suka shigo yankunan da ke karkashin ikon mayakan SPLM-IO a cewar kakakin machar din da ake kira James Gadget Dag. Wannan sanarwa ta shi ta biyo bayan wani arangama ce da aka gwamza tsakanin sojojin.
To a gaishe ka baba to kuma abin da ya saukake na a shirinmu na yanzu sai nan da awa ɗaya da rabin Allah da muna fatar da muku da wasu sababbin shirye-shirye da za su hada da rahotanni da muka ci za mu kawo muku daga Niger da kuma shirin na kasa inda za ku ji wasu mata da ke da damuwa a jikinsu suna bayyana jin haushi game da irin kallon da ake wa na kasa su musamman a Nigeria. Kafin mu tafi mun yi rashi bari mu yi ta'aziyya ta rashin Alhaji Abdullahi wanda aka fi sani da sunan lakabin namu wato sanannen jami'in diplomasiya din nan da ya aiki a wurare daban-daban ciki har nan Washington wanda Allah ya mashi cikawa jiya muna ta'aziyya ga iyalansa musamman matarsa Hajiya Amina Sheba. To a madadin baba da Solomon da Jimmy da Ali Mustafa.